إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شانوني قوتا شابير نبو ومنا شابير قوتا الربيع الأول إجرى مزال صلى الله عليه وآله وسلم دود يا دليهدو أربعين تقوس وانا إداتي دا إشرين تقوس قوتا تقوس في كرة تدبو بيو دا إشرين دا شدة منا تي قبا دا ان تفسير القرآن بجرمة أتكين سورة طه قراتين دا قبا تا من صيا ديني آية تا تقوس يو إن شاء الله تعالى زام تاشي كم آية تترى الله من جرما لنبكك آيتي وهل أتاك حديث موسى الله سبحانه وتعالى ينا تنبيا من زن الله صلى الله عليه وسلم وانا تنبياتي تبتروا تنبياتي تجرما ماوا وانا اللباري دا الله سبحانه وتعالى زيبا ومن زن الله عليه الصلاة والسلام da kuma ainihi girmama wannan kissa cewa kissa ce babba mana kama Allah ta'ala ya ce mai qad ataka hadithu Musa tabbas labarin annabi Musa ya zo maka saboda ka tambaya ce ta tabbatarwa mana an yi tambaya shin kuma ana nufin ya tabbata labarin ya riga ya zo maka ya ma'aikin Allah هل أتاك حديث موسى تبس لبارا عن نبو موسى يزو مكة أتكين غالين شي واتوشي عن نبو موسى عليه السلام واند شيني مفارن أرزك إنش شيني مفارن فرن تكيش وما شيني فلقوا عن نبو موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى إذ رأى نارا lokacin da annabi Musa ya ga wata wuta mai girma wannan na kira ta ta'zimu ce wuta ce babba lokacin da annabi Musa alaihi salamu ya ga wata wuta daga nesa ya hango wuta din muna ganewa ko shi yasa Allah ya ce ibra'ana wa lokacin da annabi Musa ya hango wuta a lokacin annabi Musa ya bace ma hanya ga sanyi mai tsanani ya kama shi kuma baya da abin da zai maganin wannan sanyin mai tsanani a cikin tafiyar shi wa qala li alim kuthu sai annabi Musa ya ce ma iyalin shi um kuthu ku tsaya nan ku zauna inni anastu nara lalle ni na hango na tsinkayo ga wuta can ina gari inni anastu nara wannan wato ya faru ne a bangaren wato gefen dutse na dama kamar yadda Allah ya ce wa na dainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya to annabi Musa alayhi salam ya ce lalle ni na hango wata wuta la'alli ina tsammani ina fata atikum minha zan zo maku daga wannan wutan bi qabas da garwashi mana zan je in samu bakin wuta tasqaluna bihi wanda za ku yi maganin sanyin nan mai tsanani da muke ciki da wannan garwashin in na samu shi ko dai wannan sanyin da muke ciki mu samu maganin shi mu rabu da wannan sanyin aw ajidu 'ala an-nari huda ko kuma in samu shiriya akan wuta din mana in samu wanda zai shiryar da ni ya gwada mana hanyar da zani bi in koma garin mu yana bisa hanya ne za ya tafi a gida bayan yayo shekaru 10 da Allah ya fada a can Madiyana. Falamma qada Musa lajala wa sara bi alihi, lokacin da nan Musa ya kara wannan ajalin ya tafi da iyalin shi, anasa min janibi turi nara, sai ya hango wuta yana cikin tafiya daga ainihin bangaren wannan duti mai girma. To shine Allah yake bada labari a nan, Annabi Musa yana neman ko dai ya samu wutar da za ya jin dumi da ita ya rage jin sanyi ga daji, ko kuma ya samu wanda zai nuna mai hanya saboda ga dare kuma ga tafiya ana yi. Manufa Annabi Musa alaihi salam ya samu haske na hakika, hasken da ake gani, sannan kuma ya samu shari'a wadda ake gani. Muna ganewa ko? Shari'a wadda ake gani shine a gwada ma hanya. Muna ganewa? Za ka wani gari sai ka bace, to a nuna ma hanyar da za ka bi ka isa wannan garin, ita ake ce ma shari'a ta zahiri wadda ake ganinta. Kuna ganewa ko? Allah ya ce wallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, Allah ne ya sanya muku taurari domin ku shirye da su a cikin duhun teku da kuma duhun sarari. Wani wuri Allah ta'ala ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, mutane suna shiryewa da taurari, kaga taurari ai bayyanannu ne, to za ka shirye su ma bayyananne ya ce. To Annabi Musa wannan shirye yake nema, hasken da yake nema hasken da zai haskaka mai hanya ci gaba da tafiye shi. Amma sai Annabi Musa ya samu haske a nan wurin, hasken da yake na ma'ana, ma'ana sai ya samu hasken wahayin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ji abin da ya faru? Hasken wahayi kuma shine hasken da rayuka suke haskaka wato rayuwarsu da shi, shine hasken da zukata suke haske da shi. Dama haske kala biyu ne, akwai hasken da boyayye ne, babu wanda ya san kana cikin shi sai wanda ya san shi kuma ya san mahimmancin shi. Akwai kuma haske wannan, yanzu kaga ba cikin duhu muke ba, to mai ya zama cikin duhu alhali ko muga mu cikin haske? Idan ma ba ruwanmu da Allah, ba ruwanmu da annaban Allah, ba ruwanmu da musulunci, ba ruwanmu da alqur'ani, ba ruwanmu da ambaton Allah, duk abubuwa ba su kyawu ba ruwanmu da su, kaga cikin duhu muke. Ko da muna cikin wannan hasken, cikin duhu muke, don wannan hasken me ya amfani shi? Wanda ya azurta ka da wannan hasken baka bauta mashi, baka kaunar shi, baka san shi, baka dukawa, baka kankan da kai gare shi, me yawan wannan wannan hasken baka gode mashi ba kenan? Saboda ka baka da bambanci da wanda bai samu wannan hasken ba, ibi yake ba ya ganin tafin hannun shi, da kai da shi duk ɗaya kuke. Amma idan ka samu shari'a ta addinin musulunci, shari'ar Allah da manzon shi alaihi salatu wassalam, to ko da baka ganin tafin hannunka to cikin haske kake. Sadaka shi wannan hasken wanda ba a ganin shi boyayyen haske ne, to rayukanmu da zukatanmu suna haskakuwa ne da shi. To shine Annabi Musa ya samu a can wurin, kuma ya samu shari'a ta hakika. Annabi Musa ya samu shari'a ta gaskiya, ba shari'a ta mi ba, ba shari'a ta ya san garin su ba, shari'a ta addinin musulunci, shari'a hanyar Allah subhanahu wataala mi kakkiya, wacce kullum muke ta roƙon Allah subhanahu wataala ita ihdinas sirata al mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya mi kakkiya. To sai Annabi Musa ya same ta, wadda ita wannan hanya mi kakkiya in ka hauta to babu inda za ta kai ka sai gidan aljanna. Muna ganewa ku? Kamar yadda in ka hanya mi kakkiya wadda za ta je wani wuri, ba inda za ta kai ka sai wannan wurin da ka nufa. To haka ita ma hanya addinin musulunci, idan ka kama ta kana sallah, kana azumi, kana salati, kana karatun alqur'ani, kana zikirin Allah, kana sadaka, kana kyakkyawan zama da iyalinka, kyakkyawan zama da iyayenka, ƴan uwanka, abubuwa daidai waɗanda Allah ya ce su ne miƙewa akan hanya Allah ne, ba wani abu ne shi ne miƙewa, ba wata hanya ba ce banda wannan abin da Allah ya sanya ka, ma'ana kai miƙaƙƙe ne kuma kawo hanya ta ƙware, da abin da kake na kirki ba ruwanka da shegantaka, ba ruwanka da shashanci, ba ruwanka da shakkiyanci, ba ruwanka da taka dokokin Allah subhanahu wataala. to a lokacin nan ka zamanto mi ka zamanto shiryayye kuma ayyukan ka ma shiryayyu ne dan haka kenan annabi Musa da ya isa wannan wurin sai waɗannan abubuwa guda biyu suka faru gare shi wanda ba su cikin tunanin shi waɗanda tunanin shi bai gitta game da yin su ba shari'a ta hakika ita ce shari'a addinin musulunci da kuma haske na hakika shine hasken wahayin Allah walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wahayi Allah ya ce mun sanya shi haske ne da shi muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu Allah ya kara mana shari'a
amin
da haka annabi Musa alaihi salam ya samu wannan Allah subhanahu wataala ya ce falamma ataha lokacin da ya je wurin wuta din nudiya kana lokacin da ya je mahuta din wannan wanda ya hango daga nesa kuma ita wutar da ya je wuta ce ta hakika haske ne wuta ce da tana iya kona wanda ya sanya hannu a ciki wuta ce wanda ga ta nan tana haske irin hasken da wuta ke muna ganewa ko to amma sai ya samu abin da ya yi wannan wutar muhimmanci domin abin da yake nuni akan cewa wuta ya samu ta hakika wuta ce wannan wadda take ci ta itace domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin wato shamakin Allah da halittar shi manzo Allah ya ce hijabuhun nuru aw an-nar shamakin Allah da halitta haske ne ko kuma wuta ce ko kaga ya nuna annabi Musa ya iske wuta kenan wadda take ci ga ta da haske sannan kuma tana iya konawa ita ce wuta ta hakika iske muna ganewa ko wutar da ko hasken da manzo Allah ya ce da Allah subhanahu wataala zai gusar da wannan wutai ko kuma ya yaye wannan hasken da hasken fuskan zatin Allah subhanahu wataala ta kone duk inda idanu ya kai da dai inda kake kallo sai ya toyi Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardh. Allah ta'ala shi da kanshi shine hasken sammai bakwai. Kuma shine hasken ƙasa bakwai. Allah ya kara mana imani. To Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma ataha lokacin da ya zo mata nudiya ya Musa sai aka kira shi. Ma'ana nadahu rabbuhu ya Musa. Allah malittin shi ya kira shi ya ce kai annabi Musa. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Naziat iznadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas wa lokacin da Allah mahaliccin shi ya kira shi nan kuma sai aka ce nudiya saboda an san wake kiran ana iya boye mai kira a boye sunan shi saboda an san wane ne kamar yadda Allah ya ce wa khuliqal insanu wa'ifa an halitti mutum halin kasancewa shi mai rauni a yasinin shi wa khalaqallahu al-insana da'ifa Allah ya halitti mutum mai rauni kuma Allah ya ce khuliqal insanu min ajal Allah subhanahu wataala ya ce an halitti mutum da gaugawa kaga asinin shi khalaqallahu al-insana min ajal Allah ya halitti mutum daga gaugawa ma'ana dabi'a shi ta gaugawa ce kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba ya ku mutane an buga masalan misali ko masalun an buga misali fastami ula kaga waye buga asalin shi daraballahu saboda garan cikin qur'ani Allah na daraballahu wa daraballahu kadalika yadribullahu kaga wake buga misali Allah amma sai aka ce an buga saboda an san wake buga wai to a larabci akwai wannan tsarin akan yi cewa an yi kaza yawwa ana cewa mubira an yi ruwan sama unzila ma'un an saukar da ruwa a asalin shi anzalallahu ma'an Allah ne ya saukar da ruwa to wani lokaci kuma a larabci ba qur'ani ba a larabci akan boye wanda ya abu saboda a saka ya shi a rufa mai asiri yawwa sai a ce suriqal mata'u suriqan na'alu suriqan na'alani an sace takalmi an sace kaya saboda a rufa asirin wanda ya sace wani lokaci kuma saboda ba a san wa sai a ce suriqa yawwa asalin shi saraka fulanun kaza, wane ya sace takalmi ko wane ya sace kaya. In ana so a tona asiri haka din ma sai a ce zo, sai a ce surika an yi sata, ko kuma ana jin tsoron shi. In kai da kaje shi ya sata, to sai ya bari ka je bayan gari ya same ka da reza da ya kikkita ka, kaga sai ka ce surika. Yawa barawan da ba gani ba san kowa ne ba. To da larabci akwai irin wannan zarin nudiya. Allah ta'ala ce balan ba ta lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya je wurin wannan wuta, nudiya sai aka kira shi, ya Musa, ya kai Annabi Musa alaihi salam. Kamar yadda Allah ya ce wani wuri, wana daina mun kira shi min janibi turil aymani, daga bangaren dutse na dama. Wa qarrabnahu najiya, mun gurguso shi yana abin ganawa, mun gana da shi. To abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma Annabi Musa a cikin wannan kira, Allah ya ce inni, lalle ni da nake kiran ka din nan, ana ni ne rabbuka, Allah wanda ya halicce ka. Kaga Allah ya akkada inni, kuma ya ce ana, kuma ya ce mi rabbuka. Saboda haka ni ne Allah mahaliccinka, fakhla'na alayka, ka ɗebe takalminka, ka yadda takalminka. Saboda mi innaka bil wadi al muqaddasi quwa, lalle kai kana wuri mai tsarki wanda ake ce ma quwa. Allah ya bashi labari cewa shi ne Allah mahaliccin shi, shi ne wanda yake tarere shi, shi ne wanda ya kawo shi duniya, shi ke bashi, shi ke ci da shi, shi ke rayar da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mashi haka ba dan komai ba, dan ya shirya, dan ya yi shiri na musamman domin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya ba wannan ganawan muhimmanci. Allah ta'ala ya umarce shi cewa cire takalmin shi. Saboda mi? Saboda yana wurin da yake mai tsarki, wuri mai tsafta, wuri wanda yake da girma. Wannan wurin inda wuta take wuri ne babba, ba karamin wuri ba ne. Saboda wannan wuri tsarkin shi, ko da a ce ba ya da wani tsarki, banda kawai Allah ne ke magana da Annabi Musa a wurin da ya ishi wurin tsarki. To ballantana kuma Allah ya ce innaka bil wadi al muqaddasi tuwa, lalle kai kana wuri wanda yake abin tsarkakewa, wanda ake ce ma mi tuwa. Saboda haka wuri ne wanda ya tattara tsarki. Domin Allah ya gaya mai cewa wannan kwarin da kake ciki kwari ne mai tsarki, kwari ne abin girmamawa. To da haka kenan wuri ne mai daraja, yasa Allah ya ce hidda takalmin shi. Cikin bayanai da malamai na tafsiri suke kawowa, sun ce Annabi Musa abinda yasa Allah ya ce cire takalmin shi, saboda takalmin shi daga fatan jaki aka yi su, yasa Allah ya ce bai ya hidda su. Allahu alam. Cikin abubuwan da malamai suke fadi ne, babu da wani kwakwaran dalili akan haka, amma cikin labarai ne da ake karantawa cewa takalmin shi an yi su ne wato da fata jaki, da haka Allah ta'ala ya ce ya cire. Allah ta'ala shi ne masani, haka ne ko ba haka ba mu sani ba. Allah ta'ala bayan ya gaya mai cewa ana rabbuka, ni ne Allah mahaliccinka, fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa, sai Allah ya ce wa ana ikhtartuka, kuma ni na zabe ka. Wurare da yawa Allah yana gaya ma Annabi Musa haka. Wani wuri ya ce wasbanatuka li nafsi, wani wuri Allah ya ce ya Musa inni istafaituka ala nnasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka kum min ash-shakirin. Wurare da yawa Allah subhanahu wataala yana gaya ma Annabi Musa cewa ya zabe shi. Haka dan ma Allah ya ce wa ana, ni Allah, ikhtartuka, na zabe ka daga cikin mutane, ma'ana na bibita ka cikin mutane, na zabo ka, nace duk ka bi su duk a zamanin ka babu mai daraja kamar ka. To kuma wannan ita ce mafi girman ni'ima, ita ce mafi girman kyauta da Allah subhanahu wataala ya yi ma Annabi Musa alaihi salam. Kuma babu kyautar da ta kai kyautar mai annabta, kyautar zabin Allah. Allah ya zabe ka a ce a zamanin ka, Allah ne da kanshi ya kira ka ya ce ya zabe ka, ya sanya ka kafi kowa a duniya wannan lokacin. Ya kake gani? ai ba da akwai wata kyauta da Allah zai mai da ita ce zame to saboda haka babu wanda ta kaita haka kyauta addinin musulunci babu kamar ta duk wata kyauta bayan ta take duk girman ta duk matsayin ta komai za a yi da ita to ba ta kai kyautan Allah ta'ala yayi ka musulmi ba Allah yayi ka mu'mini ba mai imani da shi mai imani da annabawan shi mai imani da dukkanin mala'ikun shi da littattafan da Allah ya saukar da su da ranar lahira da dukkan abin da Allah ya ce ayi imani da shi babu kyauta kamar wannan akwai kyaututtuka amma ba su kai daraja wannan ba saboda haka mu balle ne kyautan musulunci duk lokacin da muka rasa wani abu muka shiga cikin damuwa mutuna mu musulmi ne duk lokacin da muka so mu samu wani abu yake samuwa mutuna cewa Allah ta'ala yayi mana kyautar da kowa na hasada mu akan ta duk wanda baya da ita hasada mu yake akan ta kowa guri yake yi wadal ladina kafaru rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kafirai sun yi guri da dai su ma so da yawa za su yi wannan guri inda su ma musulmi ne matsayin musulunci ba karamar kyauta ce duk lokacin da ka nemi wani abu ka nemi kuɗi baka samu ba ka nemi aiki baka samu ba ka talla baka saida ba kaga dai daren nan shiru ne ba labari ke to ka tuna kai musulmi ne kamar yadda manzo Allah ya ce duk lokacin da ka shiga cikin masiba ka shiga wani bala'i moto ya banke ka ko danka ko matarka ko katakarka ta zube ba abin tadawa kaga dai musiba ce komai ya kare maka baka da ko da bisa moto a cikin wannan lokaci da mai yake tsada kaga musiba ce manzo Allah ya ce ka tuna rabuwata da duniya ka tuna manzo Allah ina yake Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki rayuwar shi to me da an dauke maka mai wanda da dalla satin insha Allah zaka samu wanda zai zuba maka shi kaga yan musiba ka ba ta kai ta kawo me dan katan ka ta zube shi annabi sallallahu alaihi wasallam dun gurin gudun duniya ya tafi ya bar maka akwai musiba kamar wannan in ka tunar manzala sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa shekara 23 yau Allah ya karbi rayuwar shi ya kike shi indai kana da imani sai ka yi hawaye sai ka tabbatar da cewa Allah fa yana sa annaba amma ya dauke shi to ina gare ka kai dana tunda bai bar annaba kai ma ba zai bar ka to saboda haka ma kyaututtuka duk wani abu da ka nema an karasa to ka tuna cewa Allah ya baka babban abu shine musulunci yaka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan kyauta da ubangiji Allah ta'ala ya maka saboda haka wannan kyauta tana bukatar godiya akan ta shine aiki da abinda addinin musulunci ke karantar da kai to Allah ta'ala ya ce ba annabi Musa ba an akhtartuka kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala na zabe ka fastami' kai saurare lima yuha game da abinda ake yi maka wahayi mana ka kashe kunnan ka ka saurari wahayin da Allah subhanahu wata'ala yake yi maka domin ya dace da haka ya dace ka karkato da sauraron ka ka saurari abinda Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma saboda shine asalin addini kuma shine ginshikin addinin musulunci kuma shine ginshikin kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake yi mashi wahayi din Allah ya ce innani lalle ni ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai ma'ana ni ne Allah wanda na cancanci a bauta ma wanda ya siffantu da siffa ta yin bauta gare shi saboda Allah ta'ala shine cikakke kamar yanda muka gabatar karatun da ya gabata Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna Allah subhanahu wata'ala babu abun bauta da gaskiya sai shi yana da sunaye mafiya kyawu to sunaye Allah dukkan su gaba ɗaya kamalallu ne sunaye ne cikakki haka sifofin Allah subhanahu wata'ala sifofi ne cikakki wannan duk bayani ya riga ya gabata kuma Allah ta'ala shine wanda yake kadaita da aikin shi bai da abokin tarayya a ciki wallahu ahad kace Allah ta'ala shi kadai ne sai da abokin tarayya. A zatin shi babu irin Allah. Yawa babu wani zati wanda da ba shi yana nan, duk zatin da ka gani samar da shi akai, waye samar da shi? Allah. Amma shi Allah babu wanda ya samar da shi. Shi da ma Allah yana nan. Tun ba ware cewa yana nan ba, shi yana nan. Kayin mu zan ji cewa tun Allah, shi Allah da ma yana nan. Da ya samar da mu muke cewa da ma Allah na nan. Allah kara mana imani.
Amin.
Da haka Allah bai da abokin tarayya. Allah subhanahu wataala ba ya da iri wanda za a ce shi ma irin Allah ne, babu shi. Allah ta'ala ba ya da tamka wanda za a ce wa daidai da daidai kunnan dogi suke da shi da Allah, babu shi. Allah subhanahu wataala ba ya da wani, ba ya da tsara. Hal ta'lamu lahu samiyya, ko ka san tsara ga Allah subhanahu wataala? Baka san tsara Allah ba, ba ya da shi. Shi kada yake Allah subhanahu wataala. To Allah ya ce ma annabi Musa, la ilaha illa ana, babu abin bauta da gaskiya sai ni, fa'budni, saboda haka ka bauta mani. Ma'ana ka kadaita ni da dukkan nau'uka na ibada, bayyanannu da boyayyu, ginshikan abubuwa na ibada da kuma rassa na ibada gaba daya, dukka kadaita ni da su. Wa aqimis salata, kuma ka tsaye da sallah da zikiri saboda ambatuna. Allah ta'ala ya ke banci sallah da ambato a nan da faɗi, bayan ya ce fa'budini sai ya ce wa aqimi, tare da cewa ita ma sallah mice ce, ibada ce. Me yasa Allah ta'ala ya ware ta saboda falalarta? Saboda darajarta. Duk ibadodi gaba ɗaya waɗanda za mu, babu wanda ya kai girman sallah, babu wanda ya kai matsayi da ɗaukaka da falala na sallah. Shin sa duk ibadodin addini kaf ɗinsu, babu ibadar da Allah ya yawaita bayani a kanta kamar sallah cikin Qur'ani. Ko akwai? Babu wannan ibada. Me yasa Allah ta'ala ya yawaita bayani a kanta? Saboda ta fi kowace ibada girma, ta fi kowace ibada daraja. Ka diba dai nan ka gani, Allah ya ce la ilaha illa ana fa'budni, ka bauta mani. Kuma sai ce aqimis sala, shin da yace ka bauta mani sallah ba tana ciki ba? To me yasa Allah ya ware ta? Dan ya nuna mana darajarta da falalarta. Saboda haka mai yin ta mutunan kwarai ne, mara sallah mutunan banza ne. Saboda ita sallah ta tattaro ibadodi na zuciya, ibadodi na harshe, da kuma ibadodi na gabai. Da zuciyarka kana sallah, da bakinka kana sallah, da gabobinka kana sallah. Ita kada yake da wannan. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake ware ta da magana. Da Allah ta'ala ya ce wa aqimis salata li dhikri, ka tsaye da sallah saboda mi? Saboda ambatona. Wannan lamu malamai suna cewa lamu ta'lil ce. Wato lamu ce da take bayanin me yasa Allah ya ce a tsaye da sallah din. Dan menene? Dan ambaton Allah. Ma'ana ka tsaye da sallah saboda ambaton ka gare ni. Me yasa? Saboda ambaton Allah subhanahu wataala shi ne mafi girman duk wata manufa. Duk wata manufa da ka sani wanda za ta kai ka wurin Allah, to sallah ce mafi girma a ciki. Sallah ita ce ibada ta zuciya, kuma zuciya tana samun jin daɗi, tana samun ni'ima da walwala da farin ciki da sallah. Manzala yana cewa Bilal, arihna biha, ya Bilal ka hutar da mu da sallah. Ya kai Bilal, ma'ana ta da mana sallah mu samu hutawa cikinta, mu samu farin ciki a cikinta. Manzala sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya sha mai kai, ya taso ya dan shiga cikin damuwa haka, sai manzala ya wallahi sallah shikenan. Da ya shiga ganawa da sallah shikenan, sai ya mance. Yawanci da duk wani abu saboda farin cikin da ke cikin sallah. Amma wannan ba kowa ke samu ba. Yawa sai wanda ya san muhimmancin sallah, sai wanda yake koyi da baki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka zuciyar da ba ta ambatan Allah, to wannan zuciyan, wato duk zuciyar da ta rabu da ambatan Allah, ta yi watsi da ambatan Allah, to ta rasa dukkan alkhairi gaba daya. Kuma akwai zukatan haka nan, waɗanda ba su ambatan Allah, to akwai waɗanda ba su sallah. Wanda ba su sallah ya zai ambatan Allah? Bai sallah, a rayuwar shi ba ya sallah, a shekara da shekaru bai sallah ba. Wani lokaci za ka ji mata suna yawan kiran malamai suna cewa da Allah a yi nasiha a kan maza ba su sallah, mazajensu ba su sallah. Kata ita tana ƙoƙari da tashi har su ba ta yi ta yi tashi ba ya tashi, kuma in ya tashi sai dai wanka ya tafi shi kawai. Ko ba ya da kodala? Ko sisi ba ya da? Sai ya ce kawai abin da ke gare shi, amma kai ba ka samu kuɗi ba kuma ka ki sallah. Ina ma ka samu kuɗi, sai ya ce kuɗin da suka ɗauki, to me ya ɗauke ma hankali? Wannan tsayar da haka ta yi yawa. To duk zuciyar da ba ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, wannan zuciya ta rasa duk wani alkhairi. Kuma wannan zuciyar rusassa ce, kamar rusasshen gida ne. Mun san rusasshen gida ko? Ba hili ba, gidan da da akwai mutane a ciki ya zo ya zube. Wa zai zauna a cikin shi? Sai rusasshe ya rishi. Yawwa, akwai mutane masu labi a cikin wannan gidan, suna da wiwi su sha. Kaga su ma rusasshi ne a yi. Yawwa sai su. Kaga mutane na neman wuri mai kyau su nan za su zaunawa. Saboda kwakwalonsu ta riga ta kwanci. Ba su tsoron ko wani ɓangare wanda bai yi da rushiya ba ya faɗo musu. Nan suke saboda sun san nan ba yadda za a ce akwai mutane sai su shige nan wurin su yi shegantakarsu. To inda ka san rusasshen gidan da ba mai amfana da shi sai rusasshe irin shi, to haka zuciyar da ba ta ambaton Allah take. Mazala ya ce duk zuciyar da ba ta ambaton Allah kalbaitul kharib, kamar rusasshen gida take. Allah ya kiyaye. To saboda waɗannan abubuwa masu mahimmanci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayin shi nau'uka na ibada, wanda abinda ake nufi da su shine mai tsaye da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, musamman ma sallah, hatta azumi, hatta aikin haji duka. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mi? Ya faɗi sallah, ya faɗi zikirin Allah a ciki. A cikin azumi Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla. Allah ta'ala ce lalle ya ci nasara, ya rabo ta da gidan aljanna wanda ya tsarkaka, ma'ana wanda ya zakakkono, kuma ya ambaci sunan Allah ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kayan ya ta yi idi, da ya je idi kuma ya zanna aka yi sallah tare da shi, Allah ya ce wannan ya samu gidan aljanna. To kaga ƙarshen azumi ne. Kuma Allah subhanahu wataala ce bayan ya yi bayanin wato ibadodi na mi na azumi, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah ce walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ku zan ki cewa Allahu akbar abu sa shari'ar da Allah ya muku, domin ku ƙara samun shari'a Allah subhanahu wataala. Kaga azumi ne, amma Allah ya ce mi walitukabbiru Allaha, dan ku ambaci Allah ku girmama shi. Haka sallah, haka aiki haji, Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. An kare aikin haji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nan ma a tsaya ambaci Allah ambato mai tsanani, yadda yadda kake tuna babanka, yadda yadda kake tuna mamanka, yadda yadda kake tuna wani na kusa da kai, ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa. Saboda haka ibadodi da yawa Allah ta'ala ya shir'anta mana su saboda mu a tsaya da ambaton Allah a ciki. Allah ta'ala ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah ya ce ka karanta abinda aka yi maka wahayi na littafi, kuma ka tsaya da sallah, domin sallah tana yin hani daga alfasha, sallah tana yin hani daga abinda yake mummuna ne. Wa la dhikrullahi akbar, kuma lalle ambaton Allah shine mafi girma, ma'ana abinda ke cikin sallah na ambaton Allah ya fi girma daga hanin da sallah take daga alfasha da mugun aiki. Domin sallah an ka kalle ta za ka gaggaba ɗaya mice ce, ambatan Allah ne in za a yin ta a kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ba ambata Allah bane sanan duk wanda yazo yana jira a tare sallah me yake nafila yake cikin nafilan nan me yake akwai ambata Allah kenan ko ya dauko alqur'ani yana karatu yana jira a tare sallah ko ita zikirin Allah nan gurin ko ita salati ko ita tasbihi ko ita hailala ko hauqala ko wani zikiri daga cikin azkar yana jira zuwa liman ko ita addu'a addu'a ma zikiri ce ita addu'a kana roƙo Allah wata buƙatarka Allah ya ƙara maka imani Allah ya tabbatar da kai akan imani ko kai ta addu'a ko kai ta istighfari ko kai ta roƙo Allah ya ji kan iyayenka ko ya ji kan matarka in ta rasu ko ya ji kan ƴaƴanka in sun rasu ko ya ji kan wasu ƴan uwanka ko su abokanka ma'ana dai in ba yanzu da duniya ta zama abin da ta zama ba mutane na shiga cikin masallaci da salula da waya shikenan sai hankalin sa ya dauku wani ma sai ya shiga masallaci yana jira liman yana shi yana wasanni irin wannan na lido da sauransu wani kuma wanda ya san muhimmancin waya sai ya nemo Qur'anin da ke ciki ko wata addu'a da ke ciki ko wani wa'azi yana dan saurare a hankali kafin a tada sallah mara hankali kuma sai ya ta wasanni ciki ko ya ta WhatsApp yawa yana tura ana turo mashi yana ta kirkicewa da dariya yana ta asarar lokacin shi sai kai ta WhatsApp waje cikin gari kai ta yi bakin shagonka wurin aikinka bisa moto bisa motarka duk baka gaje ba masallaci sai kai san abubuwan da kai dubba sai sheka ba nan masallaci wurin neman rahman Allah da gafaran Allah ya kamata in ka shigo ka kashe wayarka ganawa kake da Allah ba wurin girmama Allah ne ba bi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal tasbihi ake ya shiga masallaci tsarkake Allah ake girmama Allah ake amma ka zo cikin masallaci kana ta shegantaka wani ma da ƴan mata yake ba yana kiran masoyiyar shi alhali a lokacin ta zama makiyar shi wanda ta hana ka ka ambaci Allah kana nan kana hira da ita ana jiran tare sallar shi awon ka dai shi yasa wani da an zo za ta tare sallar sai ga ya ta wuce sai ya je ya wanke mazin da ya to mashi cikin masallaci kana hira kana tuna masoyiyar ka sha'awa ta taso ma ba gaira ba sabai duk ba za ka kashe wani ba Allah ya kiyaye to da haka kenan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Annabi Musa alayhi salam a cikin wannan aya mai girma da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bauta ma Allah kuma ya tsaye da sallah saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace amin sai Allah ta'ala ya ce inna sa'ata atiyatun lalle alkiyama mai zuwa ce ma'ana babu makawa sai ta abu yawa in kana shiryawa ka shirya sai ta abu ko in ma baka shirya ba sai ta zo to ne ya kamata mutum ya yi shirya Allah ya taimake mu da kyakkyawan shiri yau dan gobe ake mai yawa wankan dare akadu fiha Allah ya ce ina kusa in boye ma'ana na boye ta ma kawai kamar yadda Allah ya ce saduka nasu ani sa'a mutane suna tambaye ka game da tashi alkiyama kul inna ma ilmuha inda Allah ka gaya musu cewa saninta yana wurin Allah wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inda hu ilmu sa'a sanin tashi alkiyama wurin Allah kaɗai yake yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi suna tambaye ka game da tashin alkiyama yaushe ne za ta afkuwa Allah ya ce ga gaya musu sanin ta yana wurin Allah mahalicci na la yujalliha liwaqtiha illa huwa Allah ba zai bayyana ta ga lokacin ta ba sai Allah subhanahu ma'ana ba wanda zai bayyana ta sai Allah yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar dai kai ka san ta sosai Allah ya ce kul ka ce musu innama ilmuha inda Allah sanin ta yana wurin Allah shi kadai walakin aktharu nasi la ya'lamun sai dai mafiya mutane ba sani ba da haka nan ba Allah subhanahu wa ta'ala ce akadu fiha ina kusa in boye ta saboda haka babu wanda ya san yaushe za a alkiyama babu wani malaika makusancin Allah wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama ko kuma wani annabi da Allah ya ko shi ma bai sani ba malaika jibril ya tambaye annabi sai ya ce akhbirni ani sa ga ya mani yaushe ne tashin alkiyama manzo Allah ya ce mal mas'ulu ana bi alama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi sanin mai tambayar ba ma'ana da ni da kai duk ba mu sani ba kaga malaika jibril ne yake tambayarwa manzon Allah sallallahu alaihi dukkan su gaba daya manzon Allah yace ni da kake tambaya ni ma ban san ta kada ka ni ban sani ba kai ma baka sani ba babu wanda ya sani sai Allah to menene hikiman Allah ya tsaida alkiyama Allah ya tattara mu gaba daya Allah ta'ala yace ni tujza kullu nafsin fa'ida shi ne hikimar da yasa Allah zai tara mu gaba daya dan a sakanta mu kowace rai bi mata sa da abinda ta aikata na alkhairi ko na sharri saboda haka ita alkiyama koba ce ta gidan sakamako alkiyama ita ce kogon mi ko gidan sakamako ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce li yajziyal ladina asau bima amilu domin Allah ya sakanta ma wadanda suka munana da aikin su wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wadanda suka kyautata kuma Allah ta'ala ya sakanta musu da mafi kyawun sakamako Allah ya sanya mu a cikin su sai Allah ta'ala ya ce wala yusuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wala yusuddannaka anha kada ya kange ka ya hana ka imani da tashin alkiyama wane ne man la yu'minu biha wanda bai imani da ita ma'ana kada ya shagaltar da kai kada ya dauke maka hankali daga imani da tashin alkiyama da kuma sakayya da Allah zai wannan rana da kuma yin aiki saboda wannan rana din wane ne wanda ya kasance ya kafirta da tashin alkiyama domin wanda zai hana ka kai imani da ya kafirta da ita ke bai yarda da amkuwarta ba bai amince da za ta faru ba yana ta kokari a cikin shakku game da alkiyama ko yana sanya mutane shakku ma game da ita shi bai yarda ba kuma yana ta kawo mutane rikitar da za su ga gaskiya da alkiyaman nan wa hanya kuma yana ta jayayya a cikinta da banna da ƙarya ba da gaskiya ba yana tsaida mutane shuboyi da dalilai waɗanda suke wato ba dalilai bane muna gane wa ku shubha ce kawai wani abu ne mai kama da dalili alam amma ba dalili bane kamar yadda menuniya ce li hijajihim shubahun tukhalu wa ranqu mithlu sarabi yaluhu lidh-dham'ani hujjojinsu suna da ainihi shubohi kuma suna da kyalekyali da haske waɗanda ake hangowa kamar yadda kake hango gulbin aljannu kawaiwal ne ya daga nesa yana bayyana ga mai jin kishirwa ko ba haka ba in kana jin kishirwa an ka hango rana ta haska wani wuri sai ka diba ruwa ne sai ka je sai ka ga yawwa lam yajidu shay'an wa wajada Allah indahu wa wafihu hisaba in ka je ka samu komai wurin sai ikon Allah subhanahu wataala to saboda haka duk rikitar da ya sami iko akan ya hana mutane imani da alkiyama sai yayi kamar yadda kafirai suke ta yi kuma yana bin son zuciyarsa a cikin wannan shi yasa Allah ya ce wattaba'a hawahu fatarda ya bi son zuciyar shi ya halaka kakka yarda ka saurari maganar wannan mutumin Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga sharrin duk wani mai sharri da zalunci da keta da bakin cikin duk wani mai bakin ciki
amin
Allah subhanahu wataala ka kare mu daga makirci da kai da dindin masu ya Allah
amin
abinda muka bari ne dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara
amin
wallahu ta'ala alam ba hadari ko ha بسم الله
نعم إذا كان آية عن كم بتشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم wato sai mutun ya ida ayar zai cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga ambaton sunan kike na zaya
yana tambaya cewa idan aka ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aya sai an kare ayar za a mai salati koko da fadin sunan shi za a yi salati masu saurare da sun ji sunan annabi sai su yi salati sallallahu alaihi wasallam, wanda yake karatu kuma kaga ba yake karatun shi, sai ya kai karshen aya sai yace sallallahu alaihi wasallam, mana yayi salati ne saboda ya faɗi sunan manzo Allah Allahu ta'ala alaihi.
Hai wace wala mutiya wala halatta mace ta kai
wannan ci kasa wannan abu kwarai ce au
yace mallam mace mace ce in mijinta ba ta abinci sai ta kai shago a furfura mata yace ya halatta wai
mace ce take tambaya wai me hukuncin maccen da miji ya bata abinci sai ta kai shago ta furfura balai in tana ganin nata bai inganta ba bai kai ingancin na shago ba yaka tana iya canza ba amma in za ta canza ne dan a bata misali nata yayi nata mai kyau ne in ta kai shago a canza mata sai an mata kari to karin wa za ta ba to wannan ta cuci mijinta kenan ta yaudare shi wannan ba daidai bane amma in tana ganin kaman ya bata da yawa in ta an so wanda bai ida kaiwa gare shi kuma ya ishe su kuma yayi inganci to ba laifi sai ta cuta ce ba su ba su mata suna yaudarar mazansu abu koya yake kafure na shi la tahqiranna min al-ma'ruf sha haka ma sharri kakkare na shi dakin da kare na shi yake tsone ma idan fara kamata su rage yaudarar mazansu kamar yanda su ma maza su rage yaudarar matansu kowa ya ma kowa abun ba ya da kyau kowa sai Allah ya tsaida shi ranar kiyama domin kowa Allah ya dora mai nauyin kowa yawwa kowa sai ya adalci na'am
yace wannan idan wai alakwal ne idan aljinu sun kata su na cikin daga cikin dalibai akwai musulma akwai daga cikin su akwai musulmai akwai kuma mace wata daga cikin su krista ce wai idan tashi ruqiyya ita za a barta ne ko ko ita ma za a yi mata
ana tambaya yace kaman ana makarantar boko lakwal wato wani lokaci iskoki na taso ma dalibai ko maza ko mata amma dai ai taso ma maza mata to wai cikin matan da akwai wanda ke musulmi akwai wanda ba musulmi an tashi ruqiyya rubdugu za a yi musu koko warewa za a yi gaba dai za a hada musu gaba dai za a hada su a yi musu ruqiyya Allah ya ba su lafiya Allah ya samu dace
mallam mutum ce zance mutum ne ke da mace guda hudu wato sai ya saki guda sun ka hanta gama idda kuma sai auro wata to ita kuma wanda anka sakin kuma sai ta rasu wanda ta rasu tana da gado ko kaya ne
mutum ne wato ya saki mace bata kara idda ba mata hudu gare ta hudun ya saki ta bata kara idda ba kuma sai auro wata to shikenan kuma ita wanda aka sakin ana tambaya wannan auren yayi ko bai malamai sun yi sabani akan cewa ko ya halitta mutunan da ya saki mace bata kara idda ba ya auro wata mace ko da ma ita dai ce gare shi ya biyu gare shi ya saki guda yawancin malamai suna cewa bai kamata ba sai ta kara idda ya auro wata to bale mai hudu su kuma suna cewa babu wani abu tunda ya riga ya saki ta shikenan tunda haka ga yayi aure to dama ba ya da niyan mai da ko ta kare idan ma ba dawowa za a yi da ita kuma ba ta kare ba mai dota zai ba saboda haka to kenan abin da ake tambaya ita wadda ta fara rasu wadda ta rasu bayan an mata saki tana idda tana da gadon shi in ya mutu cikin wannan lokacin kuma misali tana da gado ko ba ta da gado misali bayan ya auren ba ta kare idda ba ga amarya kuma shi ma ya mutu ko kuma shi ma ya mutu tana da gadon shi waɗanda suka ce bai kamata ba auren bai kamata ba sai ta kara idda kaga kenan ita ce mace ta asali waccan ba shi tana da gadon shi wanda kuma suka ce babu wani abu idan ba ta da gado tunda da ma ya riga ya rabu da ita kuma har ya auro wata kuma musulunci bai yarda da mace biyar ba wallahu ta'ala alam
wato ne ce ya samu ɗiya guda ya abin ga tabai ɗiya biyu ne ya samu ya ce su yake so ya samu su suna akwai zazzuli da zazzila
jazila
jazila
jazuli da jazila ko
dan shi
ko jazilu da jazilu
jazuli
haka inda ne
ya ya samu shadda ne
ha
bibiya to
ya kamata ya rubuta da kyau wasan wani yake ne bibiya jazuli yake nibi ko jazilu da jazila ko jazuli da jazula wani yake ne ba sani ba kai rubutu mai kyau matukar dai suna ne mai kyau yana da ma'ana babu wani abu mara kyau a cikin shi kai halitta ka sanya ma tagwayen ƴaƴanka wannan sunan ba wai dole siyasan da Husaini ma dai Hassan da Husaini yafi kowane kyau saboda kana ƙara nuna ƙaunarka gaba jikokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ƙaunar su kada ba za ka ƙaunar su ba amma dai ba dole bane amma dai duk wani suna da zaka zaba mai kai shi ba duk da yake su ma wadancan ba tagwaye bane amma dai saboda ƙarin soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi kuma soyayya da iyalin shi sai ka ƙara maimaita waɗannan sunaye ya bo sunaye da zaka zaka na jazuli ne ko mai ana ba ma san menene ba da ga Hassan wanda kowa ya iya shi ba wanda bai yi Hassan ba koyo mutum ya duro koyo ka shiga daji kace suna wannan Hassan ya san wannan sunan suna wannan Husaini shi amma jazuli ba ka ga da shi da karatu ya tsina jazuli karshen ta da kun rabu gobe aka ce musu nan tagwaye ne ce wallahi kai wahala ke ka gani to da ka abubuwa masu sauki ya kamata zan ki neman sa duk da yake ba dole bane a kira sallah
towa ta kudi ba tare da yayi yayi cigiya ba sai ya kure sa cikin kasuwancin sa sai kuma kasuwancin ya lalace ya ce mai hukunci
mutum ne ya tsinci kudi ba tare da ya nemi mai su ba kawai zuba su cikin jarin shi kuma kasuwar sai ta lalace da yana dan lallabawa yanzu gaba ɗaya da yasa wannan kudin na mutane wai mai hukunci ga hukunci na ka gani Allah ya nuna maka hukunci ba shi hukunci tunda ka san ko nawa ne ka ci gaba da jiran da binciken wanda ya yadda su in ka gan shi kenan in ma baka gaya mai ba sai ka rike dirar da Allah ya sa ka gansu ka bashi abinci tunda dai ka ga haza yawwa ka samu kuma ka ce shi kenan bari ka ƙara maidawa yawwa su ƙara narkewa su lalace to da haka kayan mutane mutum ya yi yaddowa kayan shi ne ka bincika an baka gani ba shi kenan kana da bukata sai ka rike abinka tunda duk wanda za ka ba kai ma kamar shi kake mabukaci ne sai ka rike abinka muna ganewa ko to amma ba a rikewa haka nan ba tare da sanarwa ba sai an yi gangami an yi sanarwa an yi shela an nemi wanda yadda wannan kudin sai a bashi abin shi in ba samu ba shi kenan kuma duk da haka nan zaka yi ta jira dirar da Allah ya kawo shi nayi ka bashi abin shi Allah ya sa babu abin shi kenan kaga dai kai ta kokari kana ta jiran shi kana iya gaya mashi cewa wani lokaci kai ka cancu wannan kudin amma kasancewa kayi nema lokaci mai yawa baka ga mai su ba shi yasa kai amfani da su Allah ya hakuri dare da Allah ya sauke maka kabiya shi Allah ya sa mu dace shi kenan ya yi ritar ya ce ya makara zuwa makaranta yana so a fassara mai aya ta tara an yi ma alafort hukumawali shi ne karatun da muka fara kan ayar da muka tashi kenan na'am wala taka hadisu musa yanzu wannan sai an fassara mashi ba dan dai ana so a yi ta dimi da yawa ba wahalate ka hadisu musa ko labarin annabi Musa ya zo maka kaji fassara yanzu wannan gajin cikin suratul naziat mu muna suratul taha kana tambaya abin da ke cikin suratul naziat saboda Allah ba ko na baki tambaya ba in akwai irin shi ba sai an maimaita ba na'am sai mi sai addu'o'i waɗanda suke bara addu'o'i suna da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatu waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu akwai wasu bayan Allah da suke bara addu'a wurin al'ummar musulmi game da wata matsala da ta tunkaro su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke musu ita hin karhin da ake so a nuna masa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma masu hin karhin karhin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna karhin shi ga masu nuna karhin gare su Allah ya murkushe su Allah ya kawo karshen su Allah ya sa manufar da ke gare su akan waɗannan bayan Allah kar ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su samu cikas a cikin wannan mummunan manufa da ke gare su su kuma waɗannan bayan Allah da suke bara addu'a Allah ya kubutar da su ya tsira Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu ka ji roƙon mu ya Allah Allah duk wani zalunci ya Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah kada ka yarda wani zalimi ya zalunce mu ya Allah Allah kada ka yarda wani makiri ko mai kaidi ya mana kaidi ya Allah ko mai sharri ya bani sharri ya Allah Allah ka maida masu sharri sharri masu kaidi Allah ka maida masu kaidi masu makirci Allah ka maida masu makircin su Allah subhanahu wa ta'ala kai ne wa makaru makaran wa makarna makaran wa la shuru Allah ta'ala kai gabaɗi wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin Allah kai gabaɗi wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'di wa'dihi rusula inna Allah azizun dhu intiqam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya nufi wanda bai ji bai gani ba da wata mugunta to Allah azizun dhu intiqam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaba shi kuma sai ya karya shi sai ya ragaraga da shi kuma babu wanda ya isa ya ce dan mi akai wala ya khafu uqubaha saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare bayan shi duk wanda ba su ji ba su gani ba aka nufin su da wani sharri Allah ya kare su ya kubutar da su Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta Allah kare mu daga sharrin duniya da lahira Allah kare mu daga masharranta da masu bakirci da masu kulla kaidi ya Allah da masu zaman kasa da makarkashi ya Allah Allah ka kare mu daga abubuwan su ya Allah mara kyau ya Allah Allah ka ba kasa kemu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka raba mu da fitina ya Allah shugabannin mu Allah ka gyara mana su ya Allah jami'an tsaron mu dena suke Allah ka tsare su ya Allah da gararan ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka raba da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka raba mu da zaman banza ya Allah ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka raba mu da talauci Allah Allah ka raba mu da yunwa ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu abin da lafiyar mu za ta ci ya Allah Allah subhanahu wataala ka ba mu damuna mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka ya Allah kara mu kafirci wacewa da rucewa ya Allah Allah muna roƙon ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka ya Allah ka raba mu da munafici ya Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka kara mu da kyawawan ya Allah Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke koyi da annabawanka ya Allah musamman ma babban annabinka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin